الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دك دنجي يقول بوديا ثبت الله تبارك وتعالى مع الجن قوة لقومي إرادة من شان الله tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah farin jaka da kake daga Allah. Ina farin cikin kasancewa ta a wannan babban masallaci na Abdullah ibn Umar a wannan unguwa ta Bubbugaje a jihar Kano a karamar hukumar Kumbotso. A wannan rana mai albarka don munasaba ta samun karuwar aure ta dan uwa cikin ɗaliban ilimi a dan uwa Malam Abba, wanda gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za a daura masa aure. Wannan lecture ina jin yaro ne ya kai gurin shekara biyu da gayyata, yana ta bibiya. Ina ce mai insha Allah za mu zo, inda Allah ya sa akwai rai da lafiya da lokaci, to Allah ya saka mai da alkhairi da kokarin da ya yi, kuma Allah ya ba shi lafiya da zaman lafiyar shi da amaryarsa. Waɗanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ikon yi. Ya kamata a samu yan agaji a sa a cikin mutanen nan, in ba ka bara su bari mu je karatu sa yan agaji su tsaya a cikinsu kawai, in ba ka bara su bari mu yi abin da za mu yi. Abin da za a tattauna a kai shi ne abu da yake da alaƙa da samari matasa wajen illa da kuma lalata musu tarbiyyarsu da kuma zamantakewarsu. Shi ne abin da ya shafi harkar shaye-shaye da illolin shaye-shaye da tasirinsu wajen gurɓata tarbiyyar matasa. Wannan shi ne topic ko shi ne mawdu'i da za mu tattauna a kansa a wannan zama, sannan kuma za mu yi nasiha ga ma'aurata a ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala. Idan an ce shaye-shaye, yana iya ɗaukar ma'anar mu'amala da ƙwayoyi ko kuma mu'amala da dukkan wani nau'in kayan maye ko da ba ƙwaya ba, da abin da zai iya bugar da mutum ya sa masa maye, kamar wiwi, tabar wiwi, kamar shan shirisho, kamar mu'amala da wasu lemuka na zamani a haɗa wancan da wannan, ya bayar da wani samfuri na bugarwa kamar shan giya, shi ma maye ne, giyar kala-kala ce. Akwai giya ta kamfani ta Bature wacce take cikin kwalba wanda ake sa kuɗi a saya ko a baka kyauta kada da yan uwanka yan giya. Akwai giya wacce take ta burkutu ta gargajiya wanda a cikin gidaje ake yin ta a cikin tukwane, ko dai giyar dawa ko giyar masara da ake yi, ko kuma wani nau'i na wato tsirrai da ake haɗawa a yi giya da shi. zamani ya kawo ga wasu suna amfani da abubuwa da yawa da za su bugar da su ba wai giya kadai ba, kamar abin da ya shafi shakar ruwan kwata, yashi irin na kwata, ƙasar kwata. Sai mutum ya je ya ɗebi ƙasar kwata ɗin nan, sai ya kulle a ainihin wato tsumma, sai ya sa a hancinsa, sai ya rinka shaƙarsa kamar yadda ake shaƙar angul ko da waɗanda suke amfani da kututturen dawa, su je su jiƙa shi ya riɓe, su yi masa abin da za su yi mai su sha, don dai su samu wato satisfaction, biyan buƙata na buguwar. Akwai wanda suke amfani da fura da nono masu bugu, a ruɓar da ita a ajiye ta ta kumbura, ta yi kumfa, ta yi tsami, idan aka sha ta sai ta buga. Wannan wani nau'i ne na kayayyaki na maye da ake amfani da su a gargajiya ko a zamani. Akwai irin gam da ake amfani da shi na manne takalmi, wani mai ƙanshi, ko na manne carpet, yana shi ma yana fitar da wannan ƙanshin, ko in mun fassara shi da ƙanshi ko wani sansani, wanda shi ma ƴan ƙwaya suna amfani da shi wajen bugar da kansu. Sai mutum ya je kafa kansa a kai ya rinka zuƙa yana shaƙa, in ya shiga masa ƙwaƙwalwa sai ya bugar masa da ba da sunan shi ya ji hankalinsa. To daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo bayanin giya ya ce alkhamru ma khamar al'aqla, ita giya ita ce abinda aka shata ta canja hankali, ba wai sai ruwan giya kadai ba, duk abinda aka sha ya canja wa mutum tunani ya bugar da shi, sunansa giya, ko ta burkutu ko ta kwalba ko ta burwiwi ko ma meye da ka sani, inda ya bugar ya zama sunansa alkhamar. Shi yasa ya ce a kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram, duk wani abin da yake bugarwa sunansa giya. Ina fatan yan uwa su fahimci wannan. Karka je ka zagi ɗan giya kawai ka manta da mai shan wiwi ɗin unguwarka, shi ma ɗan giya ne. Dan Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamar, dukkan abin da yake bugarwa sunansa giya, wa kullu khamrin haram, kuma dukkan wata giya ma'ana abu mai bugarwa to haram ce. Giyar yanzu zamani ya zamanantar da ita, musamman mu ɗauki misalin ta Bature, muna magana ne akan kayan maye da shaye-shaye. Da tun muna yara mu abin da muka san giya, za ga wasu manya-manyan kwalabe ne, dogaye, koraye, kawo kwalbar giya da ka ganta za gane irin wadda da da ita ake auna mangyaɗa, ake auna manja, ake auna kaza, doguwar kwalba koriya katuwa wanda za ka sha har ka rage. To yanzu ba ita kadai ake ba, kala-kala ce ta fi bida'a da ne, kwalaba na giya bida'a da ne. Sai ka je shagon giya za ka tarar da inda suke shan giyan da gaske, za ka tarar da giya ta fi 130, kwalba-kwalba, kamfani-kamfani wanda suke sarrafa ta, kamar yanzu lemo za ka iya faɗan adadin lemuka. To haka giya ma ba za ka iya faɗan adadin giya da ake da shi ba. Lemuka irin na gwangwani ɗin nan, lemo na gwangwani wanda ake ɗan ɓalle kansa fut, ya ɗan fut da gas a ɓare da ɗan alminin a samansa, da abinda muka sani lemo ne ake yi. To yanzu a cikin giyoyi na zamani akwai waɗanda aka yi su exactly irin wannan lemuka na gwangwani. Ina yin wannan bayani ne nan saboda ka nutsu, ba mamaki ka je wani guri ka ga wani gwangwani ya burge ka, ka ce bari ka je ka saya. To ba mamaki giya ne. An taɓa gayyatar wasu mutane, manyan mutane, suka tafi wani taro can kudu wajen wani abokin harkar su, kasuwancinsu zai yi aure, ya gayyace su irin a nuna ana tare da shi. Suka je kuma za a kwana, aka kawo abinci kala-kala, da naman kare, da na alade, da na kaza, da na tinkiya, da na akuya, da na talo-talo, da na agwagwa, da na komai ma dai a kasuwan da biki ne na wadata, da tsire, da balangu, da pepe soup, da pepe chicken ko kitchen kuke cewa ko me ban sani ba, duka kala-kala. Sannan lemuka sai aka kawo, aka cakuɗa da lemukan da kuka sani na gwangwani ɗin nan kala-kala, sai kuma aka hada da giya a ciki, suna nan gwangwanayin. Wani da ya zo sai ce, kai wannan shi ne sabo-sabo, ba mu da shi a can, ba mu da shi a arewa. Suka ta ɗiba, tunda su sun sani, su kafiran sun sani a cikin musulmi akwai yan giya, akwai masu shan giya, kuma ba wai wani abu ne common a wajen suna shan giya. Akwai manyan mutane, za ga mutum babban mutum ne, gashi ana girmama shi, ana gaishe shi, ana kaza, amma dan giya ne. Kai ne da kake karanta Qur'ani, kake karanta hadisi, ko kake kaza, kake kyamar giya din saboda suna bugarwa ku saboda kayan maye. Da haka suka sha wannan abun da sunan lemo suka sha, wani ma har da karawa duk suka zazzaba, wani a cikinsu shi bai sauka shi ba. Malam kafin su gama cin abincin nan sun fara gyangyari, katsawo haka, katsawo shi kenan. Sai suka bugu, duk suka faɗi, suka kama bacci a wurin, duk sai suka bugu. Sai wani a cikinsu wanda bai sha ba, sai ya ga shi ba abin da ya same shi, ya yi ta tashinsu, ya ga kowa ya tashi, sai ya gan shi abu ne, sai ce wannan abin duk yadda aka yi giya ne mutanen suka ba mu. Da haka su sun baku saboda wanda yake da sha'awa ya sha. A nan a ƙasarmu a arewa, wani ɗan uwa zai yi aure, ya ce yana da abokanai kafirai waɗanda suna harka da su, ya bugo min waya yana min fatawa, ya ce abokanai sun ba da shawara a bikin nan ya kamata a siyo giya. Ku ji ba, wannan fa ci gaba ne na mai irin na metonar rijiya na mutanenmu. Ya kamata a siyo giya a kawo a cikin wannan biki, saboda ai wasu da ce to ya za ka gani to baki ba kai satisfying ɗinsu ba, su ba su damu da nemo ba, su giya suke sha, tunda ka ga ya ce su ka sai musu kaza. Sai wani ya ce to ai haka ne, sai haɗa da naman kare ma duka gaba ɗaya, tunda za a siyo giya duk dai ba haramun ba ne ba. To abin da nake son kai ku gare shi, saboda lalacewar mutanenmu sun kai ga yau, idan za su yi taron biki suka gayyato wasu daga cikin baƙi ko na makamancin wannan, wallahi malam har giya suna siya su saka a cikin lemuka, a cikin kayan shaye-shaye suka hau. Mutum musulmi ya sai giya, wai dan ya burge baƙonsa da ya gayyato shi, wal iyadu billah. Ko irin reception din nan da ake yi, ai an gayyato wannan baƙi ne dan su ma a biya musu buƙatarsu, idan an zo raba wasu sai a raba musu lemo, wasu kuma a raba musu giya. Yanzu inda za ka je sabon garin nan, mu yanzu a nan Kano, inda ake sayar da giya a Kano shine unguwar Sabon Gari. Akwai shagunan giya barkate, ana kuma shigo da su. Abinda zai baka tsoro akan makallawo, da yawa in ban ce majority mafi rinjaye ba, da yawa waɗanda suke shanye giyoyin da ake shigo da su, kaga kafirai ne masu sayar da giya nan, ban dai san musulmi mai sayar da giya ba a Kano, ban sani ba. Amma wallahi majority waɗanda suke shan giyan nan, ko da yawa daga cikin waɗanda suke shan giyan nan musulmi ne. Za ka ga mutum ya shiga da mota sa, ya wanke rigarsa, ya je zauna akan teburin giya, kama ya shanye ta. In kuna shiga gurin da daddare za ku sha mamaki, kuma sakewa suke su yi ɓarnarsa, saboda yawanci mutane ba sa shiga wannan guri da daddare in ba wanda larurar sana'a ta kai su ba. To idan har kuna zagin samarin da suke cikinku a anguwanninku suna shan ƙwaya, to akwai manya-manyan mutane a gidanku, a gidajenku ko a anguwanninku, wanda su kuma kayan mayen da suke sha mai rijista ne, mota suke bugawa, su zai su sha wuta. Wallahi akwai matar da suke ce mini, wallahi malam mai gidanta kullun ne in Allah ya so ya yarda, sai ya fita ya je ya shawo giyan nan, kuma direbansa yake dawo da shi a buge, ya fita ya je ya shawo giyan nan, yana da ‘ya’ya, yana da mata, yana da iyali har da jikoki. Ta ce wallahi in an dawo a buɗin motarsa, yana da irin wheelchair ɗin nan ta asibiti, wheelchair ta tura marasa lafiya. Da haka idan ya sha ya yi tatil, ta narke masa direban sai yake zuwa ya rungumo shi ya jefa shi a kujerar baya idan an zo sai karkato shi ya shigo da shi gareji sai ya sako da shi ya dora shi akan wannan kujera sai ya tura shi sai an gina masa ita falo sai an gina mata wato shi falo haka za a jefar da shi ita kuma ce ta murgina shi sai ta kai shi gidan sa ya kwanta haka zai ta bacci ba zai tashi ba sai 12 dare sai 12 na rana ba magana fita sallah asuba yi wannan musulmi ne matarsa musulma ce wai fatawa take yaya hukuncin zamanta da shi ta ce yaran gidan sun sani abuge yake damu abuge da haka masu shan kayan maye fa suna da yawa ba yara yan cikin unguwa da suke dauke-dauke ba a'a akwai manyan mutane ma da suna shaye-shaye akwai waɗanda ma shugabanni ne jagorori ne an san su abokanansu sun san su manyan mutane yan uwan sun san su ce kai da Allah rabu da wani dan giya ne wasu ma zaka ga suna da wata kujera mai ƙarfi ko suna da wani matsayi wataƙila ma ana lika fuskar su ana cewa sai sun yi baka san dan giya kake lika kana cewa sai yayi ba dan haka in zaka yi zagin to ka san dawa-dawa zaka zaga na'am wa'azi ne muke muna bayani akan shaye-shaye a cikin al'umma to yanzu samuwar irin waɗannan manyan mutane suna shan kayan maye a cikin al'umma yaya za a yi a ƙarar da matsalar kayan maye da shaye-shaye a cikin Najeriya zai wahala wanda zai kafa dokar ya ce kada a sha ɗin shi ma yana sha a ƙasar nan akwai wasu za ka ga jami'an tsaro ne amma sanannu ne a kan shan kayan maye ba mamaki watakila wani jami'in tsaro ya tsaye da kai a hanya a mota yana cikin ɗinka ka ji yana warin giya ko ya zo ya taimaka hauka wani ya ce ya zo yana tafiya da mota wata rana sai ya ga ana kukin ɗin bindiga sai ga wani yana lau yana kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak yake zai sake mana kunamar na kida. Wannan jami'i ne na tsaro, kuma kowa ya sani yanzu a wasu daga cikin gidaje ko barikoki na jami'an tsaro a ƙasar nan akwai mami market. In an ce mami market, mu a wajenmu shi ne ina wajen shan kayan maye da taba da waye-waye da sauransu. Wannan sananne ne, waɗannan su ne masu yin dokar, su ne masu cewa masu kare dokar. Kuma gwamnati ta yi doka, tana da wata ƙungiya ko ma'aikata NDLEA ko ba haka bane ba. Wannan hukuma ce da take yakar kayan shaye-shaye da maye da sauransu. So kaga ina daɗa maimaitawa, in har za a kama masu shaye-shaye ba, to za a kama da yawa. Ita wannan giya da kuke ji ana faɗa giya, an sarrafa ta, an caccanja ta hanyar sifofi kaloli da dama. Yanzu akwai giyar da wallahi kwalbarta ba ta wuce wannan biran ba. Akwai wadda kamar biran nan take, kaga wannan biran, to kamar haka take, yar kaɗan sai biyan bukata. Kaɗan ce, amma da ka ɗan kurɓe ta sai biyan bukata. Akwai wadda haka ake, kaga biran nan, in yi haka pat ya balle ta, zai iya soke ta aljihunsa. Kai kana nan ko ɗan hizba ko wani jami'i, ka tsaya kana ta leƙawa da toci, mu ga motarka me ka shigo da shi, sai ya ce maka biruka ne, ba shi kenan ba. Akwai wacce take siffarta kamar biro take, da haka da ya sa ya balle ta ɓat, ya cire kan sai ya tsotse ta sai ya jefar kawai. Ya za ka yi da shi? Allah ya saka hukuma ta hizba, mu dai a nan Kano na sani cikin manufofin samar da hizba shine a hana shan giya a Kano da kayan maye. To amma abin tambayin shin hizbar tana da ƙarfin da za ta yi wannan, kuma an ba ta wannan power da za ta yi wannan? Tana iya kama motocin duka? Akwai motar da ba za ta kamu ba, wala ba ta kamu ba. Akwai wadda za ta iya kamuwa in ta mara galihu. Nan kuma kaga hukuma ce ya kamata ta tsaya ta yi da gaske, a daina ƙarya, a daina siyasa akan abubuwa da yake da alaƙa da addini. In an hana, an hana. Yanzu mu mutanen nan da muke zaune da su suke odar giyan nan suke kawo ta, mu a jihohinsu wallahi al'azimu sallah inda za mu yi sallah ba mu isa mu yi sallah ba. wannan kowa ya sani. Akwai wani yaro da yace mun ga munan a jiha kaza yau shekara ta kaza muna sana yace wallahi malam dare da zamu yi sallah sai dai mu shiga ɗakin kwanan mu mu kuya mu yi sallah amma wallahi ba kai tafi mu sallah ko a kasuwa ko a shagon kawai kai a fili wallahi ba kai ta a Najeriya ne ko wallahi ba kai ta kai ba amma mu kuma nan zai shigo da duk abin da ya ga dama ya miƙe kafa ya abin da ya ga dama ya kawo abin da ya ga dama majoratin kayan maye da ake shigo da shi na giya ne ina magana giya ba su sauran wiwi da sauran su ba waɗannan mutane suke shigo da su kuma daga an sani an san dilolin an san shagunan giyan an san waye da sauran su to muna kira idan ana so a tsare yaduwar kayan maye da shaye-shaye cewa ya ki giya ba wai a zo a sauƙaƙa farashin giya ba ko a sauƙaƙa harajin giya ko tax na giya da ake shigo da shi a sauƙaƙa amma a ƙara tax na shinkafa ko a ƙara tax na mota ko a ƙara kaza abun mamaki a sauƙaƙa tax na giya amma a ƙara tax na me na mota na sauran kayan buƙatu na larurar rayuwar mutane to wannan a takaitaccen bayani kenan dangane da simfi na bar wasu da yawa nau'in kayayyaki da ake sha da sunan bugarwa na yi wannan shimfiɗa ne don mutane su gane abinda annabi ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk wani abu da yake bugarwa sunansa giya ko ruwa ne ko hayaƙi ne ko abu na ɗanɗanawa ne ko na sha ko na shiga ko na waye da sauransu in dai ya bugar duk abin da ka shaƙe shi ya bugar da kai to sunansa giya kuma ka sha giya da aka ce mutane su kiyaye Allah ya ba mu kariya Allah ya tsare mu gabar magana ta biyu ita ce menene manufofin yaɗa kayan maye da shaye-shaye a cikin wannan al'ummar me yasa a ina ake samo wiwi tabar wiwi a ina ake samo ƙwayoyi ƙwayoyin nan fa na maye akwai kamfanonin da suke yin su an san su ƙwayoyin nan na kayan maye akwai dilolinsu duk an san su motocin da suke shigo mana da kayan shaye-shaye da bugarwa an san su an san karfe nawa suke shigowa Kano idan zan yi magana akan Kano kawai to amma me yasa ake ta pumping kayan maye da shaye-shaye a cikin a arewa a cikin al'ummar musulmi sanannan abu ne ofisoshin waɗanda suke ɗaukan nauyin kulawa da harkar shaye-shaye suna da rubutu suna da bincike idan aka ba ku rent da percentage na adadin yaduwar kayan maye da shaye-shaye a arewa wallahi abin zai baka tsoro idan ka kwatanta shi da yanda yake yaduwa kudu kaga mu arewa muna da alqur'ani muna da hadisi muna da sunna muna da masallaci muna da malamai muna da kaza muna da kaza ko muna da tarbiya muna da kunya muna da kaza muna da kaza amma yaduwar kayan maye da shaye-shaye a cikin wannan al'ummar idan aka ba ka lissafi da bayaninsa ba za ka iya bacci ba akwai wani rubutun da wannan kungiya ta NDLA suka yi a wata shekara a baya ina da shi cewa an yi bincike akwai shekarun da a duk arewa gaba daya jihohin da suka fi ko ina daga tuta a wajen yaduwar kayan maye da shaye-shaye shine Kano da Jigawa kaga su ne jagororin su ne musulmin su ne majority su ne Kano to duk lokacin da ka zo cin abinci ka tarar da goro a cikin miya to da walakin dan ba alaƙar goro a cikin miya, shi dai ba kashi ba ballanta ka bulje shi, shi ba tsoka ba ballanta ka tauna ka ce ka ji daɗi. Goro goro yaya goro zai tafi da miyar kuka ko miyar kuɓewa? To me yasa aka shigo da kayan maye waɗannan jihohi? Saboda ku ne musulmi, kuna da matasa masu san Allah, masu addini, ƴan kasuwa masu kuɗi, masu sallah, ma'aikata gwamnati masu sallah, ƴan siyasa masu sallah, kuna da yawa, ba ku da ƙa'ida na haihuwa, mutum da yana da ɗa 20-30, mutum da yana da mata 4, mata 3, mata kaza. So daga nan zuwa wasu shekaru za a zo ƙasar gabaki ɗaya, manya-manyan kujeru ko majoratin kujeru duk za ku mamaye, za ku cika ma'aikatu. Su kuma a can ɗaya ɓangaren mata ɗaya ne mutum zai yi, kuma idan ya haifi 'ya'ya 2, 3, 4, mai yawan 'ya'ya shi ne mai 4. Akwai wanda ɗaya yake yi, akwai wanda baya ma yi. Wani a cocinsu ake gaya musu, da kuma dukan ku 'yan Najeriya ne. Da haka yawan haihuwarku zai sa dole za ku shiga makaranta, ku shiga jami'a, za a samu degree holders, master's holders, PhD holders da yawa a ƙasar. Da haka in an zo ɗaukar aiki dole a gan ku da yawa. To yaya za a yi a lalata muku tunani? Mafi girman abin da za a lalata tunaninka ka zama ba ka da amfani a ƙasarka, ko a kasuwanci, ko a siyasa, ko a gwamnatanci, shi ne harkar ƙwaya. Duk wanda ya zama ɗan ƙwaya da zai amfani ba, ya zama liability a cikin mutane. Ba yanda za a yi ɗan ƙwaya ya zai hau babban kujera ta abin nan. Ba yanda za a yi ɗan ƙwaya ya zama babban ɗan kasuwa. Ba yanda za a yi ɗan ƙwaya ya zama babban basaraki. Saboda bai da hankali, an raba ka da hankalinka. Kafin ka kai munzalin girman da za ka samu wani matsayi, ka zama mahaukaci. To kaga idan suka yaɗa ƙwaya a cikin ku ta yi yawa da kayan maye da shaye-shaye, to za a zo shekarun da majoritin yaran ku matasa duk 'yan ƙwaya ne. To kaga wancan abin da suke buri suke so, to kaga sun samu biyan bukata. Ba sai sun sa bindiga sun harbe ku ba, ba sai sun yaƙe ku sun ce kar ku haihu ba. Za ku haihu ɗin ku ciyar da su a dole, amma 'yan ƙwaya kuke ciyarwa. Sannan su yi ta promoting harkar sata da ta'addanci a cikinku. Saboda idan samarinku matasanku majority suka zama 'yan ta'adda, suka zama ɓarayin takalma, suka zama ɓarayin waya, suka zama ɓarayin mota, daga nan za su tsallaka su zama ɓarayin mutane, daga nan za su zama ɓarayin kaza, za su zama manyan ɓarayi, masu tsare hanya, masu riƙe bindiga a cikin unguwa, masu kaza. To irin waɗannan mutane in su kuka haifa kuka tara, yaya za a yi kuɗi na wata tsiya a ƙasarku? Daga rate na ta'addanci da shaye-shaye sai yake ta yawa, percentage ɗin sai yana yawa a cikin matasa, saboda matasa su ne manyan gobe. Daga Allah bai zai canza muku yanayin da kuke ciki ba sai kun gyara. Ana so musulmi ya zama mai tunani, musulmi ya zama mai basira, musulmi ya zama mai sani ya kamata. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canja mutane yanayin da suke sun canja daga hukun. To ku rike gaba daya daga cikin manufofi na yaɗa kayan maye a cikin mu musulmi, musamman a nan arewa, shine a lalata tunanin matasanmu. Nan gaba ba za su iya zama wasu ba. Ba yanda za ka ga ɗan ƙwaya ya iya abin kirki a jami'a. Ya za a yi ɗan ƙwaya mai shaye-shaye da ƙwaƙwalwarsa ta lalace ya zama lakcara a jami'a? Ya zai zama wani amshaƙin ɗan kasuwa? Ya zai zama wani babban malami? Ya zai zama kaza? Da haka shi ya sa ake yaƙi da su. Fafur. Kuma wannan abin da kuke gani ana ƙarfafa shi a cikin gida, ana ƙarfafa shi a waje. Yanzu kun ga dai a gwamnatance akwai ƙungiya ko ma'aikata musamman mai kula da harkar ƙwaya da shaye-shaye. Suna nan suna ƙoƙarin su Allah saka musu da alkhairi a bakin tituna da manya-manyan tituna da ƙananan tituna. Yanzu za ka shiga gari, yanzu za ka fita. Wasu suna yi da ikhlasi a cikinsu don Allah, wasu kuma dai gashi-gashi nan ne. Ana bi ana cikin ana dudduba, duk inda suka ga ɗan ƙwaya ko ɗan shaye-shaye suna ganewa. amma kullum mu abinda muke faɗa a ƙasar nan kun tsare ƴaƴan talakawa a titi kuna kama su, to ina manya-manyan dilolin da suke shigo da ƙwayar su kuma suna da manyan gidaje da motoci masu numfashi, ya ba ku je ku kama su ba? Yanzu za ka ce maciji kar ya cizo, baka cire dafansa ba, baka sare kansa ba, da ta kama yara ana sa su a kurkuku ana ɗaurewa a ce ƴan ƙwaya ne, amma kuma an kasa kama dilolin ƙwaya. Mun je wa'azi wani gari, mutanen garin suka kawo mana kuka, wallahi malam muna da matsala harkar maye da ƙwaya da shaye-shaye ta mana yawa a garin nan kaza kaza. Sai na musambaya na ce wai yaran garin nan a ina suke samun wannan kayan maye? Suka ce wallahi malam akwai shaguna. Sai ka je ka tarar da mutumin da yake sai da hatsi, gero da dawa da gyaɗa da wake, wallahi a cikin shagon sai na sai da ƙwaya. Za ka tarar da mai shago provision, a zahiri provision ne kuma musulmi, saboda ana samun kuɗi a kan harkar kayan maye da ƙwaya. Mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya, ya ku ƴan uwana musulmi, mai kayan provision a shago wallahi yana siyar da ƙwaya. Idan masu ƙwaya sun zo sai su ce masu yana ganin su, ya san da fuska ake su gina, ko ce akwai abar, sai ce ɗan jira da Allah za a samu. Sai ya sallama saura sai ya karɓi kuɗin shi ya ɗauko ya bashi. Jama'a kun san cewa matan aure a gidajensu na aure a ɗakunan suna sai da ƙwaya? Kun san cewa a yanzu lalacewar mu arewa ta kai ga matan aure suna shan ƙwaya? Mace matar aure housewife ka ganta ta bugu. Jama'a kun sani cewa yanzu wannan masifa ta harkar shaye-shaye hatta kai ga yaran mu ƴan mata, yarinya budurwa, ƴar secondary ko ƴar junior secondary ko wanda ta gama secondary ko tana jami'a, kaga tana shan ƙwaya, tana shan kayan maye, tana buguwa. Ba wai sai yara matasa ne da kuke gani ba, akwai ƴan mata ma wasu. Don ku gane babban abu ne. To ina magana akan manufofin shigo da ƙwaya cikin mu. Yanzu kun ga dai ƙwaya da kayan mayen nan da ake kawowa ba daga sama ake jefo shi ba, harka ce da ake samun kuɗi. Kafin ka samu business ɗin da yanzu mutum zai yi kuɗi a kansa irin harkar kayan ƙwaya da maye, wallahi tallahi za ka daɗe. Riba ce tuhuhu. Don haka wani ya yadda ya yi oda ya shiga wannan harkar, ya siyo kayan maye ya siyar wa ƴaƴan musulmi su sha su lalace, shi ya samu kuɗi ya gina ƙaton gida, ya hau mota mai tsada, ya auri jajayen mata, ku rinka gaishe shi a anguwa, amma ƙwaya yake sayarwa. Ya yadda ya wannan. Amma ina shaidawa duk wani dila na ƙwaya, duk wanda yake odar kayan maye ko yake sai da kayan maye a cikin al'umman nan, wallahi tallahi tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi. Dan annabi ya faɗa a cikin hadisi, la'anallahu man awa muhdisan, Allah ya tsine wa wanda ya bada kariya ya taimaki mai yaɗa ɓarna. To kai kake yaɗa ɓarnar don ka samu kuɗi, ka hau mota mai tsada, kana sai da ƙwaya, kana sai da kayan maye, don ka gina ƙaton gida. Mutane nawa suka gina ƙaton gida ba kayan maye suke sayarwa ba? Wani da kayan mayen da yake sayarwa zai yanki kujera ya tafi maka, wai yana labbaika Allahumma labbaika, wallahi la labbaika wala sa'alaika. Ya gama sai da ƙwayarsa kuma zai buga ta tafi hau jirgi ya je yana wa Allah wai labbaika Allahumma labbaika. To dole ne hukuma idan ta kama yara masu shan ƙwaya, to lalle ta yi ƙoƙari ta fishing out diloli da suke shigo da ƙwaya da kayan maye. Akwai mutanenmu musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, da yawa kuma ta kuɗi ne ba kaɗan ba, kuma ƙarfi ne da suna da dama. Mun taɓa kai ziyara ta malamai izuwa ga wani babban jami'i na 'yan sanda a wata jiha, muka ce su taimaka mana, mu muna wa'azi muna faɗakarwa a mambarorinmu da guraren karatu akan harkar shaye-shaye. Ya yawaita yau shaye-shaye ya yawaita, malam yaron ka malam kawai sai kaga yaron ka ya zama ɗan ƙwaya yana buguwa. Muka ce su taimaka mana, suka ce mu ma ku taimaka mana malamai. Wallahi abin da yace mallan yanzu anan bayana nan muna da store kayan maye kwaya da muka tara muka kwace a hannun mutane muna tafka shari'a. Shari'a ba ke sai yace ta fita biliyan daya. Biliyan daya ana nufin miliyan dubu. Kuma duk cikin al'ummar musulmi ne aka shigo da shi saboda manufar ku sha ku lalace samari. Ba ƙaunarku suke ba masu kawo muku kwaya suna sayar muku a cikin unguwa. Ba son ku suke ba masu sayar muku da kayan maye daga shaye-shaye sai mutum ya kama neman kare daga yana riƙe kare shikenan. Wallahi akwai yaran da na san su da shekarun baya ƴan shekaru kaɗan na san yaran nan wallahi lafiyar su ƙalau amma ana zargin suna shaye-shaye yanzu sun zama ma kada. Mutum ya haukace tubura ba karatun addini ba karatun zamani sai yawo da wukaƙe da kwalabe fasassu sai neman ƙanwarsa sai akwai wanda ya bugu fa ya je kan uwarsa. Zan yi bayani akan illolin kwaya a cikin al'umma. Ya bugu ya tafi kan uwarsa zai danne ta kace ni ce fawance yace to kun yi kidin ci ba saboda abu je yake. Wallahi sun cutar da mu da ka yana daga cikin manufofin shigar da kwaya cikin mu shine alalata mana tarbiya. Daga cikin manufofin odar kwaya a cikin mu a ta sai da kwaya a kafa masu kwaya masu harkar shaye-shaye su samu karfi a cikin mu shine dan saboda suna yi wa wasu aiki ana bakin ciki ku dinga musulmi a ga kun yi ilimi an samu direbobin jirgin sama an samu injiniyoyi an samu masu basira an samu likitoci ba sa so an samu manya-manyan lakcirorin jami'a manya-manyan malaman addini manya-manyan ƴan kasuwa manya-manyan mutane masu harkar sana'ar hannu masu tunani ba sa so daga ya za su yi yaƙi waɗannan yara naku shine su koya musu shan kwaya. Halalata tarbiyyarku halalata tarbiyyar ƴaƴanku halalata tarbiyyar matanku sannan duk inda aka samu harkar kwaya da shaye-shaye to tabbas sata ta samu gindin zama. Wannan ka rubuta ka ajiye duk inda aka samu ƴan kwaya mashaya to sai an samu barayi a cikin su kuma sai an samu asarar gida. Yawayan wanda suke tsare mutane yau su rike wuka ko su rike makami su caka maka don su dauki waya a hannunka yawanci ba sa cikin hayyar da su. Amma inda hankali wayar da bata wuce 3,500 ba mutum ya daga makami ya kafa maka wuka a makogoron ka ya kwaci wannan waya mai hankali zai wannan sai sun sha kwayan sun bugu da haka sai suke fitowa wannan operation din tunda bai da hankali daga makami ya buga maka ai babu hankalin to wannan yana daga cikin illolin yada kwaya da shaye-shaye a cikin mu dan mu ta kashe kawo kanmu. Ku tambayi ƴan sanda da suke mu'amala da masu harkar shaye-shaye da dabanci za su gaya muku duk inda aka samu yaro ɗan daba ko ɗan area boys ko ɗan kaza to in Allah ya sa da sai an samu kuma yana shaye-shaye bayan wannan kuma da ikon Allah sai an samu yana bin mata bayan shaye-shaye sata sai kuma bin mata. Mallam akwai ƴaƴan musulmi a nan garin a nan ba wani guri ba waɗanda wallahi tallahi suna cin naman kare. Kare da suke ganin sa wallahi yanda za a yanka akuya a yi watan danta wallahi haka suke kare saboda su babu halal a wajensu wani mushe ma yake ci. Akwai wanda da wanda aka yanka da wanda ba a yanka ba duk ɗaya ne. Wannan ni na yi magana da wani baka da baka aka ce yana cin mushe na ce kana ci ta to mallam na wane fa wallahi ya ce ko yanzu aka bani mushe wallahi in duk inda na ga tinkiya ko rago a bola sai na dawo da daddare na feɗe ta na tafi da ita. Kai ne kake tunanin Allah ya hana a ci mushe ko ne ce duk ba nama ba ne mushe ta kuma idan ka bibiya za ka ga akwai tasirin kwaya da shayan maye. Da haka kar ku ɗauka wata harka ce wadda take ƙarama babbar harka ce duk inda kaje gidan kurkuku ka tarar da majority wanda suke daure a kurkuku a yau a kasan nan yara ne matasa wallahi kuma za ka mishi rinjayen su har akwai harkar kwaya ko ga daga bakin mutum da yayi baki ko ga idan sa ko wani abu nasa ya canja yara ku da suke cikin ungwani da suka haukace saboda shan kayan maye wallahi ba za su yi guba akwai wanda da an ganshi a titi a cikin layin unguwa to za a fara rufe kofa saboda bayan ya fara maye kuma ya kama sata akwai wanda sai ya bugu yake fita sata yanzu duka wannan illoli kuna ji kuna gani za ku bari yayanku su lalace suna shaye-shaye to waɗanda suke yaɗa wannan abun a cikinmu suna da manufa kuma suna yi wa wasu aiki ko sun sani ko ba su sani ba ina fara kira ga musulmi waɗanda suka shiga cikin wannan harka ku ji tsoron Allah lalle ne ku kiyaye lalle ne ku kame lalle ne ku sani cewa za ku tsaya gaban Allah kuma sai ya tambaye ku duk wanda ya dauki kayan maye ya sayar wa wani musulmi ko ba musulmi ba ya saida masa ya sha wallahi duk laifi da barna da yayi sai an raba muku alhakin a tare kuma ka shirye jawabin da zaka bawa Allah ta hanyar kayan mayen da ka sayar ka haukata yayan bayan Allah da yawa watakila da baka kawo ba da basu saya ba da baka kawo ba da basu sha suka haukace ba yanzu daga cikin matsalolin da yake damun shine matsalolin harkar dabanci da kashe-kashe muna nan muna ta jin tsoro muna ta firgici muna shiga wayyau Allah mun shiga uku wasu jihohi a ƙasar nan ana musu ta'addanci ana sace su ana bin gida gida ana kama su ana saida su kamar yadda ake saida akuya da tinkiya muna ta addu'a Allah ya kiyaye mu to kuma mu ma nan yanzu a cikin gari muna fama da matsala ta ƴan kwaya da ƴan shaye-shaye da masu harkar dabanci wallahi mana akwai yara da sun shahara da kisan kai zai zo neman wani abu a wajenka ko ka bashi ko ya dauki makami ya daba maka yanzu gida-gida suke bi unguwa-unguwa suke bi da makami kana zaune a gidanka kawai sai dai ka ga yaro da makami ya rufe fuskarsa ya rike gado ya bugu yana magana irin ta ƴan kwaya ya ce kawo waya kuma yanzu daman babban abin da ake nema waya wayan nan taka mai tsada ce ko mai arha ko ka bayar ko a daba maka ko kuma ka bayar din kuma a daba maka kuma a makogoro za su daba ma ko a kugunka ko a kashikinka mutane nawa aka kashe su a wajen kokarin karban waya yanzu a garin nan fa ba wai wani wuri ba a garin nan akwai lungunan da wallahi idan dare yayi karfe 8:30 wallahi yara za su tsaye da kai da buhu za su bude kai duk wanda ya zo wuce ya faki ya zai ya tsaye wuce kana ji kana gani shi yasa na ce wa samari matasa wallahi ku rinka training ku rinka motsa jiki kuma ku koyi kariya ku koyi duka ka iya sanda kwarai kuwa ka iya tsallake abu ka iya gudu akwai renin hankali cikakken renin hankali da rashin mutunci wani yaro dan kwaya kwaya ta kashe shi da karfinka ka ci tuwon dawa ko ka ci tuwon masara ya zo ya daga makami ya ce ba da waya ka dauki waya ka ta 100,000 da kaza ka dauka ka bashi ya je ya sai da ita 15,000 ka zo kuma masallaci ka dame mu ka ce a taimaka maka da addu'a an sace maka waya wani kokari kai ai wanda yake da training yake da motsa jiki ai da wani dan ta'adda ya zo maka za ka fara karanta to yaya za a yi ne a ina ya rike makamin kafin ya daba maka yaya za ka yi ka kwace makamin ko ka buge makamin ko kuma ka yi masa wani abu da za ka illata shi wani yaro kwanan nan yake ban labari wasu ta tsari suka ce waya ba su waya sai ce waya ko ya ce ka ba mu komu da ma'a ce ku yi haƙuri zan ba ku mana yana ɗan sun kuyawa sai yi wuf ya ɗabiya shi fa ya zuba a fuskan yaron nan sai ƙasa ka zuba mun ƙasa shi shi kafin ya kama shi a tafiyarsa duk abin da mutum yake rike da shi idan kade biya shi ka zuba masa a fuskar sa me zai yi a lokacin ta idan sa zai kama ka duba cikin sauki yace tuntunin na wuce mallam sai na bace yana lalube kawai wani kuma ka san me yayi yace to da mun ya tire nu jikin bai yi nauyi ba ba irin ka bane kayan banza kilo wajen kaza baka motsa jiki kuskure ne yaro matashi wai bai iya tsallake abu bai iya gudu ba bai iya kaza ba akwai abin da zai same ka wallahi sai kai gudu ka san me yayi tumbling yayi kafin ya dama mai wukan kawai sai yayi yayi super kawai yayi yayi mai muke cewa yayi tumbling da kafa ta sama kawai puff ya buge hannun nan ya kasa yake to aljani ne ya buge wani abun komai yana da training kaga dai makami ne a kansa kaga aljani akwai hanyoyi da yawa da ake koya mutane yaya in wani ya zo da makami kai baka da makami yaya za ka iya kwantar kanka wanda wannan dole ne mutum ya koye shi ko a gwamnatance halal ne ka koyi kare kanka shine self defense akwai gidaje na training da motsa jiki da ake kung fu karate ana koya amma yanzu yawanci yara ba su iya karate ba akwai wanda zai zo ya zauna ya miƙe haka ya bada dantsan sai ya ce ka ɗauko katako falanki kai ta bugawa sai falankin na ya kare haka zai yi saboda jikin ya motsa akwai wanda zai zo ya ɗauki bulo inci 9 da wannan hannun ya dake shi ya fasa shi akwai wanda yake zuwa da goshinsa ya buki bulo inci 9 ya fasa shi motsa jiki ne training ne hakan kaɗu da wani kage zai maka ta'addanci da goshi zai ka tashe shi kware kuwa sai bari ka gani gab ka buga masa ka tashe shi waɗannan saboda matasa ne samari a gabana ina gaya muku daina ɗaukan ƙasƙanci yanzu kana jin kana da ƙarfi kana jin kana da lafiya a banza wani ɗan iska ɗan ƙwaya ya shekara 5 yana shan ƙwaya bai da ƙarfi wallahi a cikinsa amma sai ya tsare kai karɓo ya kata 300 ka zo ka kwana ba kai bacci ba me kake yi da yamma baka fita ka je ka motsa jiki ba sannan gudu idan yana da makami ai bai fi ka gudu ba zaka duba ne ka ga to ya za a yi na farko sai kai tunkuya kamar zaka zare wayar in ka zura da gudu ka ce zo mu tafi akwai wanda wallahi alazimu ko kare ne kai baka isa ka kama shi da gudu ka san me ya koya amma kai yanzu kilo nawa ne baka iya gudu kuma wannan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum manzo Allah yace a hadisin muslim yace innamal quwwa ar-rami amma samari matasa sai mutum ya zauna a mace sai bacci to ko dan ka kare kanka daga irin waɗannan yan ta'addan ya kamata ka motsa jikinka ya zama yana da lafiya irin sanda irin itace duk ya zama ka iya akwai lokacin da baka da makamin a hannunka amma kana da gora lafiyayya wallahi sai ka kori mai takobi ka rike ta a hannunka in ka iya sarrafa ta zaka kore shi to amma baka yi wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu kare kanmu kar mu dauki wulakanci da kaskanci a cikin gidajenmu a motocinmu yanzu wasu fa zuwa suka yi bilal azimu malam kafa jet suka yi kawai takobi ne da adda a hannunsu da gariyo kowane mai mota zo kowane mai mashin sai a bude busa wayarka kana da mota fa wai wani yazo wai yana da wai sanda a hannunsa baka kara mata giya ɗaya ka buga ta ka bude hanya ka wuce to amma tsoro an sa mana tsoro wani yace nazo da mota ta anaconda mai kyau ta miliyan kaza ina tsaye suka ce kawo makullin suka zare masa makami a gaban mutane ga yan adadi sau suna tafiya kowa yana wuce ana gani ya dauka ya ba su suka karbe suka tafi kuma ya dawo masallaci yace a mai addu'a wani kokari kai ka ga musulmi ba a san shi da tsoro ba kuma duk abin da ya same ka in dai wajen kare mutuncinka ne ko addininka ko dukiyarka annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna kaza fa huwa shahid wanda wajen kokarin kare mutuncinsa dan ya tsare darajar mutuncinsa aka kashe shi yayi shahada, kamar yanzu wani yazo yace zai zina da iyalinka ko yace sai ka kwanta ya luwadi da kai nan kam sai dai abin da ranka yi ka ce wallahi ko ni ko kai na yadda na bakunci lahira akan wannan abu kuma wallahi kai bismillah ku buga sai ga Allah ya baka nasara. Wani an tsare shi, wani ya ce masa bayan ya karbi kudin sa ya kwata ya ce kuma wannan iyalin naka kwantar da ita nan zai yi zare, ya ce wallahi wannan baka yi saba ba bindiga ba ko wutacce a hannunka gaba daya, ya ce wallahi baka yi saba, ya ce kai ne kake, ya ce kai din banza an gaya maka, ya ce kana taba ta sai na kashe ka kuma ba komai ba a hannunsa kurin barazana ce, ya ce kana taba ta wallahi sai na kashe ka ni za ka kashe, ya ce bismillah ka gani kuma haka ya escaping. Ko mutum ya zo ya kwaci dukiyarka ya ce zai raba ka da dukiyarka, ka yi iya ƙarfinka iya rayuwarka iya yanda za ka yi ka kare kanka, wannan addini ne ibada ne, ka kare mutuncinka ko da ka mutu, ka kare addininka ko da ka mutu, ka kare dukiyarka ko da ka mutu. Me yasa na buga muku wannan misali? Daga cikin manufofin yaɗa kayan maye da shaye-shaye a cikin al'umma a yawaita mana ƴan ta'adda a cikinmu, kuma gashi nan sun gallabe mu, ƴaƴanmu ne, kannanmu ne, wane ne ɗinmu, amma sun zama nan ƙarfin ƙafa. Wallahi malam sai ya ga wani billahi azimu da za ku yi kokawa sai ka kada shi sau 70 ka ɗaga ka buga ka ɗaga ka buga, amma a unguwa yana nan ana jin tsoronsa, ka ga meye abin jin tsoro a jikin shi, kawai ya zuciya ya dafa zuciyarsa ne ya nuna shi kaza ne, ko mutane suka zama mata. Akwai wanda da za ka rutsa shi daga kai sai shi a ɗaki da cizo sai ka halaka shi, amma ya zama ya gallabi mutane a cikin mutane, ana jin tsoron a kai shi wurin 'yan sanda, ana jin tsoron a kira jami'an tsaro a kan shi. Kaga shi iskanci fa ba makaranta ake zuwa koya ba, dabuwa ne kawai da dakewa. Da ka ku samari matasa, kar ku sha ƙwaya, kada ku yi mu'amala da kayan maye, amma duk wanda ya sha ƙwaya ko ya sha kayan maye ya zo zai maka ta'addanci, to yi ƙoƙari ka kare kanka, ka kai mai wani bugu tukunna da farko ka zubar da haƙwaran gaban sannan gaba ɗaya ya zama giɗi shekara 30 da wannan hannun, kaga wannan dunƙulen wallahi in ka iya saiti da ka bugi abin kawai za ka suna zubewa kawai. Training mai motsa jiki ne, koya ake yi, koya ake yi. Kuma na gaya muku duk waɗanda suka san me suke yi ba sa zama haka, akwai self defense. Allah ya ji ɗan mahaifina, wata rana na yi tafiya mai sammako na ce zan ƙoƙari zan dawo Kano da wurwuri, na taso irin da kama asuba ko dab da asuba, na ce zan isa Allah hanya, yanzu za ka tafi da ce a ƙwarai ko insha Allah mun karanta Ƙur'ani zan tafi, ya ce to ɗan jira ni ina zuwa, na jira shi sai na ga ya taho da wata gora a gyara mu sautin da wata gora haka itace ne gora, ya ce riƙe wannan sashi a gefen kujeranka haka, na ce me zan yi da wannan, ya ce a ka riƙe ai ba a tafiya haka ai, ka sani ko za ka haɗu da wani mahaukacin kare motarka ta yi faci ya ka gani in ka haɗu da mahaukacin kare motarka ta yi faci ko ka haɗu da wani maciji ka tsaya za ka kama ruwa, kaga ai sanda za ta yi maka amfani ko? Ko ka haɗu da wani mahaukacin mutum zai maka hauka, kaga za ka san ya za ka yi. To wannan tarbiyya ce ta mutanen da za ka ko in dai za su tafi ko ina ne da nan itace da sanda a hannunsu, ba wai dogarawa kawai ake ba wannan sandar, ana amfani da ita. Ba ka ji an ce Annabi ma yana tafiya da sanda ba? Za ta yi maka amfani. Daga cikin kurakuran da mutane suke, sai mutum yanzu ya zo ya zauna a gidansa, ya zauna a gidansa yana bai da komai madoki, wallahi kuskure ne. Wallahi idan yanzu wani dan ta'adda abokin gaba ya shigo maka gida, da me za ka kare kanka? Akwai wata doka da take kanka kare kanka? Babu. Amma sai ka je ka tarar da wukar da za a yanka ragwallaya a gidajen mutane, babu. Sanda mai kyau ga gorori nan ana sai da su malam, babu ba a ba ne. daga saurayi iya saurayi gashi nan sai riguna amma gashi a ɗakin sa a shagon sa bai da wata gora a ƙarƙashin gadan sa ya kamata ka tana dai daga ajiye saboda tsageru da suke yawo da daddare ko wani zai zo ya ce zai maka rashin hankali bude ko ba bude kace kai kar ka matso nan wallahi zan rugurguje kanka ni da yana shigowa ka afka masa ita gobe zai dawo ba duka wannan fa halal ne ka kare kanka kada mutum ya zauna bai iya abinda zai kare kansa ba a zo a maka kamun rago ko kamun kaza ya kamata akwai wani kokari da kai ko yaya ne ne to amma in kana shaye shaye baka da wani karfi a jikinka ana mangare ka zaka fadi saboda kwaya ta halakar da kai ta bugar da kai Allah ganar da mu daga cikin abubuwan da ake sha na yi muku bayanin su nau'i nau'i akwai giya na ruwa akwai ta kwaya akwai ma gari da ake shaka ake hambuda a bugu duka wannan akwai su kala kala akwai wanda ake shaka duka sannan nau'in mutane da suke shan kwaya a cikin wannan al'umma galibin tuhuma ta fi yawa akan matasa kuma gaskiya ne su suka fi yawa samun yan kwaya da masu shaye shaye a cikin matasa wannan bai lissafu ba yana da yawa to kenan akwai kalubale akan matasa ku yi kokari ku nesantar da kanku da harkar mai harkar shaye shaye da kwaya saboda illata rayuwarka yanzu kai matashi ba mamaki zaka kara shekara 50 nan gaba kai matashi ba mamaki zaka kara shekara 70 nan gaba to yaya idan ka bari tun kana shekara 10 suka lalata kwakwalwarka ka zama mahaukaci ka shekara 50 a hauka ai kaga maka illa ba mamaki zaka dade to wallahi malam sai da suka karanta suka karanto suka tsara suka yi karatun su natsiya suka rinka ba wa yaran mu matasa kwaya suke sha saboda da wahala wallahi akwai wanda na san shi dan kwaya ne mai shaye shaye tun muna yara muna primary muna jarataya billahi alazim mutumin nan tun wannan lokacin har yanzu kuma Allah ya mai nisan kwana bai mutu ba gabaɗaya bai da amfani daga shaye shayen ya zama yana bin karuwai daga nan ya zama barawo duk inda aka gan shi a unguwa to sai a ce yau za a yi tata a nan gurin kurkuku ko ya shiga barkate bila adadin la'alla shigansa kurkuku ya fi adadin shekarun da yake da shi a duniya gaba daya to kai wannan shekaru kana cikin mahaukata ka zo ka ci cin abinci a gida baka da amfani akwai wani abokinmu da muka yi makaranta da shi tun muna primary mai kokari wallahi ya fi mu cin jarabawa ya fi mu iya rubutu ya fi mu kokari yaro malam matashi dan gaye masha Allah tabarakallah idan an yi karatu ko an yi rubutu ko wani abu ya kubuce mana shi muke neman abu nan wallahi aka yi kuskure ya fada layin shaye shaye wata rana da na gan shi sai da na yi hawaye ya tsufa ya rigarsa a yagi datti kazanta tsince tsince aka ce ka gane wannan na ce a ce wane ne fadan ajinmu na ce wane ce wallahi shi ne malam kaga tun da ka ji an ce yana shaye shaye nan har yanzu bai daina ba kaga yanzu yadda Allah mai da shi ba aure ba ƴaƴa wa zai ba shi ƴarsa babu ga iyayensa sun gaji kuma shi ne suke da shi zai taimaka musu shi kuma kwakwalwar ba hankali sai dai ka gan shi akan bola ko kaga ana taron siyasa ya je yana hauka ko ga ya je ya yi buge buge ya zo ya kwana a bakin kwata rayuwa ta lalace akan me saboda shaye shaye nace a nemo shi ma ya zo mai magana ta hankali mu ga me za a yi a ce ai ba zai yi ba wani ba zai yi wannan magana da kai ba yanzu bai da hankali ya hauka ce tibirar saboda shan kwaya to wallahi na gaya muku duk saurayi duk matashin da ya dauki harkar kwayan nan wallahi alazim abin da zai kai yanzu akwai wanda aka sama shi ya je ya gayyato yan uwansa yan kwaya da makamai ya zo ya shiga gidansu cikin iyayensa mata da wuka zai musu fadi mata iyayensa sun rurrufe kofa suna wayyo Allah ga wani ya shigo da abokanansa kuma dan gidan ne saboda sun yi sakaci sun kyale shi yana shan kwaya yana shan kayan maye to akwai yara matasa akwai manyan mutane kamar yadda na gaya muku ba na so in ce manyan mutane ina nufin masu yi shekaru da yawa da wanda ya harkar kwaya da maye ai bai zama babba bai ya zama karami ko da yana da shekaru da yawa to akwai irin wannan sannan akwai mata saboda wa'azi ku gane cewa Allah ya jarabe mu yanzu mata ma sun shiga harkar kwaya. Mata, mata, ƴan mata da matan aure da ƴan mata. Sannan daga cikin sinfin masu shan kayan maye a yau akwai yara ƙanana ƴan primary school. Wannan program wata ran muka yi musamman akan yara ƴan ƙanana waɗanda suke aka koya musu shan kwaya. Sai kai mamakin ta ina a talabishin ɗin gidansu, a makaranta ne, yaya aka yi? Yara ne aka kama ƴan primary, yaro sai zo primary sai zauna kawai sai ta bacci tun daga safiya har ƙarfe 12 da rabi, a kada ƙararrawar tashi, a tafi break bai tashi ba, short break bai tashi ba. Aka kama shi ana ta masa azaba, ana tambaye me yasa yake wannan, bai da lafiya ne? Sai abokinsa ya zo ya ce ai da wani lemo yake tahowa, baran faɗi sunan lemon ba don saboda kada kamfanin su ce na ɓata min sunan kamfanin. Sun san yanzu ana neman ya za a samu laifin malami, amma dai na faɗa lemo ne na sha. Yawwa, kuma ina jin ba kun san shi. Idan aka ɗauke shi aka haɗa shi da wani abin haɗawa, to bugarwa yake. Sai ga shi ashe a jakar yaron iyayensa suna ba shi wannan lemon, ya ce shi wannan lemon yake so. Ashe ya je wani guri akwai inda yake zuwa kuma ya je karɓo wasu ƙwayoyi sai zuba, in yasa ya buga ya buga ya buga ya buga, da ya sha wannan shi kenan sai ya bugu. Yaro ƙarami ɗan primary. To muna jin tsoron a ce ƴan Nazare ma an fara ba su kayan maye suna sha. Da haka ina kira ga malaman primary school, duk lokacin da aka yaro yana da yawan bacci a aji a bincike shi, ko yana behaving abnormal, yana abnormalities, abubuwa waɗanda ba irin na daidai ba, ku bincike shi da mu'amala da tabar wiwi. Yanzu yara ƴan secondary, an sha kama yara ƴan secondary a wasu daga cikin makarantu marasa sa ido, makarantu marasa kula da tarbiyya, don akwai su barkate. Kuskure ne uba ya je kai ɗansa makarantar da ba tarbiyya, da ƴaƴan wane da ƴaƴan wane, makarantar da ake ba da freedom da ƴanci. To yara sukan zo da tabar wiwi a jikinsu ta makaranta, yaro ɗan secondary school bai gama waye ko ne ko ba. Da haka idan an yi break sai su je bayan gini ko saman makaranta ko wani lungu ko toilet sai su je su yi mai, sai su sha wannan wiwi ɗin. Ka ji makaranta suna warin wiwi, a kasa gane daga ina ne. Sai a ce a wani ne ya zo wucewa ya sha, a ɗalibanku ne suke sha. To shi ma wannan, na yi wannan bayani ne saboda malaman makaranta ku kula da jakukunan yaranku. Wannan yana da kyau, duk wata makaranta idan ɗalibi zai shiga da safe lallai a samu duty master ko masters, duty masters, malamai masu yin duty, wataƙila har da shugaban makaranta a caji jakar kowa. Yanzu wani da aska yake zuwa a jakarsa, idan ya je suka yi faɗa da wani ya zaro wannan aska ya yanka masa a wuya ya kashe shi, ka samu matsala a makarantar ka, an yi kisan kai. Ku caji wani da tabar wiwi yake zuwa, wani da sabar sigari, daga sigari suke fara shan wiwi. Kaga yaro ƙarami ya iya shan sigari, dan an kama yara a makaranta suna shan sigari. Wani ma burgewa ne ya ga ya riƙe yana zuƙarta. Kamar yadda yara suke zuwa da manya-manyan wayoyi suna shiga wurare suna koya ƴan uwansu waɗanda ba san ma iya wayar ba. Kaga yaro ɗanka bai da waya amma ya ƙware akan danna waya a makarantarsu ne. Abokinsa yake zuwa da waya mai tsada, a shigar da shi wasu ɓangarori na tada hankali, a koya masa ta'addanci da ɓarna, a koya masa kaza, a koya masa kaza. Kamar yadda yanzu ake kama yara ƴan mata suna shiga toilet, mace budurwa su biyu sai su shiga toilet na makaranta. Ka san me suke waya suke kunna, tunda a makarantar watakila ana hana ga waya, sai su kunna fim ko su rinka ɗaukan hotonsu ko su cire ɗan kwalin suna yin selfie a toilet. Ko ta buɗe tana nuna wa 'yar uwarta, ta je tana faɗa da uwarta, uwarta ta hana ta waya, ko tana faɗa da ubanta, ubanta ya hana ta waya. Idan ka yi wasa duk tarbiyyanka a makarantar da ka kai 'yarka, a can za a lalato maka tarbiyyar 'yarka budurwa. Wani ya ce cikin dare sai ya ji ana ta surutu a gidansa, ana shewa ana dariya. Me ya faru? Ya je duba sai ga wata yarinya ne 'yarsa 'yar shekara 13, 14, 15. Wannan tsakanin ya ce wance, ya ji shiwa shewa take da abin nan. Da ba ta da waya, ya kai ta makaranta, wata makaranta sai ce yanzu bari kai mata waya saboda ya mata tarbiyya. Ashe daga zuwanta makarantar nan da ya ba ta waya, ta samu kawaye har an ba ta wayoyin samari tunda sabon shigan wayan ne ita take kiran su ma ta samu samari ƴan makaranta suna kiranta ba ta fara waya sai ubanta ya fara bacci karfe 2 da 1 da rabi sai su fara waya sai ta kwana tana waya da asuba ayi ayi a tashi ta sallah ba rafi ba da kirin za ta fita ta je makaranta da haka da yazo sai tare da yarsa ce take soyayya take pre call karfe 12 da 1 karfe 2 karfe 1 karfe 3 na dare yarsa ce yarinya karama duk ba ta kai shekara 17 ba yace na cire ki a makarantar kuma na kwace waya yace kuma dan ubanki ne mu mijin aure shine fa uban yace dan ubanki ma'ana dan ni ke na karfe ne mu mijin aure rasa ya baci to kamar yanda suke da mu'amala da harkar wayoyin nan to akwai lalatattun yaya kuma da ba su da tarbiya da ake ba su dama suna har kwaya suke sha sai su koya yara shi yasa illa ne mutum ya kai yarsa mace ko ɗansa namiji makarantar da ba tarbiya ba kyakkyawan gini ba ba cin jarrabawa ba a'a tarbiya makarantar akwai tarbiya ko babu tarbiya duka waɗannan wasu abubuwa ne masu muhimmanci ƙwarai ƙwarai da gaske wanda ya kamata ku kula da shi ku sa ido da ta harkar kwayan nan yau ta shiga cikin manya cikin masu shekaru cikin ƴan mata cikin samari matasa cikin yara ƙanana ma'ana duk simfin mutane dinnan wallahi akwai masu wannan mu'amala da ainihin wato harkar kwaya abinda zan rufe da shi na ƙarshe menene illolin shan kwaya da harkar maye na farko dai saba wa Allah sani ya ku samari matasa saban Allah ne shan kayan maye fushin Allah yakan tabbata ga mutum saboda duk wanda ya bugu to ya fita daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah baya so mutum ya sha abin da zai bugu kuma duk wanda ya bugu zai iya yin tasarrufin da bai kamata ba bari in baku tarihin haramta giya da ana shan giya da amma daga baya Allah ya haramta shan giya me yasa saboda shari'a ta lura illolin da ke cikin giya da kayan maye ya fi amfanin nan ko a ƙarshe cewa ake fihi ma ismun kabirun wa manasu lillah har aka zo innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aznamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu kun yasance shi giya da kayan maye da caca Allah ya ce ku bari to sabon Allah ne daga cikin illar shan giya ko kayan maye sabon Allah ne wata rana sayyidina Hamza babban annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin a haramta a sha giya ya sha giya ya koshi radiyallahu anhu ya dauki makami takobi ya je tar da manya-manyan raƙuma masu tsada na Ali ibn Abi Talib wanda amfani yake da su wajen ɗiban ruwa da ɗaukan kaya babba raƙuma ne masu tsada ƙalla ka samu irinsu a kasuwa sayyidina Hamza ya je ya same su duk ya sassoke su ya faffasa cikinsu ya kashe su ba wai ya yanka ba ta yadda za a ci naman a'a faffasa cikinsu ya yi ya kashe su ka zama gawawwaki mushe Ali bin Abi Talib ya zo ya tarar da raƙuman nan nasa barkati a zube ya ce waye wannan aka ce ai babban kane sayyidina Hamza yana tafiya sai ji ya kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaga abin da sayyidina Hamza yana zala ce tashi mu je mu same shi aka je aka samu sayyidina Hamza dan ai masa fada yaya aka yi wannan aiki annabi yana tsaye akan shi fa da Ali bin Abi Talib sayyidina Hamza ya daga kansa haka ya kalli manzo Allah ya kalli Ali ya ce da kai dukan ku ba bayin iyayena ba ne yana cikin bukuwa sai annabi ya ce wa Ali zo mu tafi ba ta take shi ba idan mutum yana cikin bukuwa yana cikin maye zai iya zagin ubanshi zai iya zagin mahaifiyarsa kuma duk wanda yake cikin maye za a iya bashi bindiga a ce ya harba kunamanta ga kowa ya harba mai da haka ku gane illar yaduwar kayan maye a cikin yaduwar ta'addanci ne a cikin ku da haka bincike ya tabbatar mana da yawa daga cikin ta'addancin da ake a ƙasar nan za ku ga masu yin sa to suna shan kayan maye dan wani abin da zaka ga an yi shi kawai zaka yadda cewa ba mai hankali bane zai yi shi wanda duk yake cikin hankalinsa wallahi ba zai yi wannan abun ba da haka in suka cire maka hankalinka sai kuma su baka makami su ce ka je kai ta barna wani wurin da za a tura ka wuri ne mai mugun hadari amma tunda an cire maka hankalinka za a tura ka kuma zaka je daka koda zaka je a kama ka babu damuwa abu na uku haukatar da mutane wata rana mun je gidan gajiyayyu yanzu ba a cewa gidan mahaukata sai dai a ce gidan gajiyayyu ihtiram Allahum dan girmama su ko baka bane kamar yanda yanzu aka hana a rinka cewa prison gidan prison sai dai a ce gidan gidan gyaran hali ko baka bane correctional abin nan kenan gidan gyaran hali to gidan gajiyayyu amma muna nufin gidan mahaukata sai nake tambayan shugaban gidan irin ziyara ta sallah muke zuwa nace mallam yanzu wannan duk mahaukata ne nace yanzu wannan duk aljannu ne da su suka zama mahaukata yace kaga sunan mafi rinjiyar su gaba ɗaya kwaya ce ta hukutar da su wallahi alazim mallam ganin su zakai iya ganin ka duk yara ne matasa duk sun zama mahaukata yasa na gaya muku daga cikin illolin shan kwaya ana haukatan mana da yaya kuma yau ko gobe in Allah ya kai mu kaje ka nemi duk inda gidan yan kwaya ko gidan mahaukata ko gidan gajiyayyu yake a nan garin Kano ko wancan garin ko jiha nan kaje ka bincika wallahi sai kai kuka yawanci mu yara ne matasa ko kuma wanda suke sun yi shekaru daman asali suna shan kwaya da wanda suke yawon dare aka tsince su a hanya suna shan kwaya to kaga bukatar waɗancan mutanen da na gaya muku tun farko sun ci nasara alal aqalli sun rage mana yawa sun ne da mu mahaukata kuma an kai mu gidan gwamnati ana ciyar da mu abinci ana ta kashe kuɗi akan mu kuma useless ba mu da wani amfani a cikin al'umma mu ba malaman makaranta ba mu ba manoma ba mu ba direbobi ba mu ba masu taimako ba ma yin komai kawai muna zaune muna cin kuɗin gwamnati kuma ba amfani daga ƙarshe sai ga mutum ya mutu kawai an ji an turbi da shi an burne shi mai gidan shugaban gidan ya ce mun ya ce wallahi mallam ka gan su majority abin da na karanta kenan majority yaran nan gaba ɗaya kwaya ce ta hukatar da su da kayan maye daga nan na gane cewa wannan harkar yaduwar kayan maye a cikin mu wallahi mallam wani abu ne da mutanen nan suna da manufa suke yada mana harkar kayan maye na a cikin mu to ku sani cewa duk yaro ko yarinyar da yake mu'amala ko duk uban da ya bari ƴaƴansa suna mu'amala da kayan maye to ya sani cewa a so ake a hukatar maka da da kuma da yawa mahaukatan suke zama akwai wani certain age shekaru da za su kai dole sai ka zama mahaukaci kawai za ka fita daga hayyacinka nawa-nawa ne 'yan kwaya masu kashi a jikinsu nawa-nawa ne 'yan kwaya masu zuwa suna kwana a cikin fitsari nawa-nawa da idona na taɓa ganin wani ɗan kwaya a cikin wata babbar kwata a garin nan wani yake nuna ya ce kaga wannan fa a nan ya kwana fa a cikin kwata kafafuwan suna cikin kwata wallahi yana kwance ruwa yana bi ta kansa a cikin ya saboda ya bugu da haka illa ne ba karama ba haukatar da mutane sannan kuma samar da barayi a cikinmu da samar da masu neman mata a cikinmu dukkan wannan illoli ne na kwaya da kuma hana mu ilimi duk lokacin da yara suka zama ɗan kwaya ɗan shaye-shaye to ba za su iya shiga jami'a su yi karatu ba kuma daman daga cikin illar da za a yi muku shine a hana ku shiga jami'a karatu duk wanda yake da kishin al'ummarsa dole su ɗan su yi karatu duk shugaban da yake da kishin al'ummarsa dole su yi 'ya'yansu je su yi karatu saboda karatu shike inganta rayuwar ɗan adam ilimi shike inganta rayuwar ɗan adam ilimi yake rage ta'addanci ilimi yake rage zaman banza ilimi yake wayar da mutane ilimi shine zai sa ku yi copying ku yi daidai da sauran ƙasashe masu tasowa saboda akwai masu ilimi a cikinku da haka daga cikin hanyar da za a hana yaranmu zuwa makaranta ko ba a ce kar ku shiga jami'a ba to yi sa musu kwaya da ya zama dan kwaya ba yanda za a yi zai yi jam ya ci da ya zama dan kwaya zai yi zai zana waye ke ci ba zai yi ba da haka ku rubuta ku ajiye daga cikin illolin shine a haramta mana ilimi sannan kuma gadar da talauci a cikinmu duk wani wanda yake mu'amala da harkar kwaya za ku ga yana da talauci a tattare da shi sun fi kowa talauci kullum bai da kuɗi ba yanda za a yi mai shan kwaya mai shan kayan maye kaga yana da wani kuɗi saboda da ya samu wannan kuɗi zai je kashe su a wannan harkar maye sai yanzu haka za ka rayu da haka za ka yi aure da wannan talaucin da haka zaka taimaki mahaifiyarka da ubanka ya mutu ya batta, da haka zaka zo ka taimaki al'umma, samar da kuma barayi a cikin abu na gaba. Sata da yawa zaka an kama wani yana sata takalmi ko yana satar waya, da an buge shi an buge shi ga yana alamar sai ka bi jami'in tsaro yana cewa dan kwaya ne, ga bakin sa nan ashe yana shan kwaya, kai dan abu kazan ka zauna kuke shan kwaya, ce kullum yana shan kaza, me kake sha yana shan kaza. Akwai yaron da aka rutsa shi billahi alazim malam sai da ya kirga kwaya kwaya da yake sha bara ta dubu ba, karamin yaro bai kai 20 ba, bai san adadin irin kwayoyin da yake sha ba, ga koyawa yara yawan dare, dudan kwaya za ka yana yawan dare, baya zuwa ya kwanta gidan iyayensa da wuri, kun ga total condemnation ne, condemning rayuwar dan adam ne harkar maye da harkar kwaya. Kuma siyasar nan da kuke ga ana yi ana waye da sauransu, ba za ka iya komai ba, sai dai kai kullum a dora ka a windon hayis a baka makami a ce ka sari duk wanda baya wani, amma kai ne ba za ka ga fassar ka a ce kai kake nema ba, ba za ka zama limami ba, za ka zama malami ba, rayuwarka ta mutu. Kuma illar kwaya in ta riga ta taba maka kwakwalwarka, ha in dai ta taba kwakwalwarka, in dai ta taba kwakwalwarka, to da wahala ta gyaru, duk wanda kwakwalwarsa ta birkice saboda shan kwaya, to ba lallai ta gyaru ba, ka cuci ƴaƴanka da za ka haifa, ka cuci jikokinka, za su ce kakansu mahaukaci ne in ma ka samu ƴar kwaya ƴar uwarka ka aura. Kuma a nan ne ke kira ga gwamnati, wajibi ne a daɗa tsanantawa da taimakon wannan ƙungiya da take ko ma'aikata da take kula da harkar shaye-shaye, a tallafa musu, a ba su kayan aiki, ba su motoci, ba ma ganin su da motoci sababbi kamar yadda 'yan corona suke da motoci, yadda corona yanzu ta tafi hanyar da na izanta insha Allah. Amma kwayan nan ta mana illa, a ba su motoci, a ba su babura na shiga cikin unguwanni, a sama musu kayan aiki, a sama musu wajen ajiye yara su ciyar da su, su ba su magunguna da za su amayar. Yanzu idan mutum ya sha kwaya, sha kwaya, akwai abin da za a auna shi a gane shekara kaza yana shan kwaya, akwai abin da za su yi ta bashi ta amanta, ya ta amanta baki kirin, ya ta amanta, ya ta amanta, ya dinga cin abinci mai kyau, sai kaga wata kila ya dawo cikin hayyacinsa, wani ya farka wani kuma baya farkawa. Yanzu in zaka shiga soja ko zaka shiga ƴan sanda ko zaka shiga GSS ko wani abu sauransu ba, akwai fa inda suke zuwa fa su gwada ka su ga baka shan kwaya, ha ashe ba a so a sha kwaya, to yaya kuma idan an dauki rufin din an riga an shiga kuma ake barin wasu na sha, yaya har a gidajen su za a rinka bari ana kawo ta ana sha, ko ana shan burkutu ko ana shan giya? Wallahi muna da damuwa musamman mu a nan arewa akan harkar abin da ya shafi harkar yaduwar kwaya. Dan haka ya ku ƴan uwana musulmi masu saurare na kusa ko nesa, wannan kadan kenan daga cikin illolin mu'amala da kayan maye da kayan shaye-shaye wanda na taƙaito akan buga muku misali dangane da abubuwan da suke faruwa ne a yau. Idan kun ji to ku gyara, kowa ya rike ɗansa, kowa ya kula da ɗansa, kowa ya kula da ɗiyarsa, kowa ya kula da gidansa. Kuma Allahu Allahu ina kira tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila, wallahi idan kuna so ku rage rate, ku rage percentage na harkar kwaya da mu'amalanta za ku iya yi, dan Allah ya ba ku dama, shugaban ƙasa, gwamna, ciyaman, wane ne wane ne, duk masu kujerun nan da suke da abin da sarakuna, ku haɗa kai da malaman addini, ku rage mana bala'in karkar maye da kwaya da yaran mu suke ta haukacewa suna shan kwaya, wallahi zai mana illa nan da shekaru da za su zo. Kuma gwamnati ta zama gwamnatin da gaske, in ta kafa doka lalle abu dogon da gaske. Yanzu akwai kasashen da in aka kama ka kana mu'amala da harkar kayan maye, in suka boye ka an daina ganin ka, wallahi, saboda ba sa wasa da shi. Amma mu mu zo muna safarin ka, mu zuba ta a budu, mu zuba ta a safaya taya, mu ɗebe ta a cikin jakunkunan mu, mu zuba ta a cikin kwalaye na kaza, mu zuba ta a cikin buhun shinkafa, mu zuba kayan maye da kwayoyi a cikin buhun fulawa, a cikin buhun suga, a farke shi a zuba don a tsallaka a kai wani guri. Mutane marasa tsoron Allah, kana da sana'a ka ta rufin asiri, kana sai da hatsi, kana sai da kwaya, kana kayan provision, kana sai da kwaya, ka bude chemist ana ganin kayan allura kake sayarwa da sauran ruwa da ake daura mutane a shekai kaina sai da kwaya din yaran nan da suna shan maye a cikin ungwani sun a cikin ungwani suke saya kar ku dauka sabon gari suke tafiya su a cikin ungwani akwai wanda kuma wanke rigar sa yake lafiya lau baka bai da shago bai da gona bai da komai amma wallahi mallam akwai inda ake zuwa a sai kayan maye a wajensa kuma suna cikin mutane suna samun kuɗi suna mu'amala suna saka riguna masu kyau kuma kayan maye suke sayarwa yara da haka ina tausaya wa ƴan uwana ina tausaya wa samari ina tausaya wa iyaye ina kuma tausaya wa al'umma gabaki ɗaya dangane da bala'in kayan maye da ya yaɗu a cikin wannan al'umma tamu fata na Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyarawa malaman addini Allah ya sa su farga su cigaba da faɗakar da mutane akan illar shaye-shaye a cikin wannan al'umma haka hukumomi da gwamnati ta kafa Allah ya ba su ikon adalci su daina karɓar cin hanci su tsaya su yi aiki saboda Allah duk wanda ya ba daidai ba lalle a ɗau mataki a kansa sannan kuma lalle ne gwamnati ta sa ido akan suwa suke shigo da harkar kayan mayan nan ba wai a ta kama yara ana kai su kurkuku ana ƙara yawan wato ƴan ta'adda a cikin kurkuku ba a'a waye suke shigo musu da kwaya suke sayarwa suke sayarwa musu a bincike su su ma a ɗauki mataki a kansu wanda hukuncin su shi ya fi girma akan ma wanda ya ɗauka ya sha وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته